نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تيجا بدا كراتمنا تفسير القرآن مجرمة cikin suratu al-an'am a karatu da aka yi jiya an tsaya kan aya ta 113 aka ne ko 113 a alhamdulillah kwana biyu a Sheikh Malam Yusuf a yayi karatu daga yanda muka tsaya na so a ce ya ci gaba da karatun ni kuma na shiga wata hidima daban amma ya dole ya takura min cewa sai dai na dawo in ci gaba da karatu na dan yi tafiya na je ina hutawa a wani guri ya ta damuna da waya wato bakunta tana da dadi zaka ga abubuwa da yawa zaka koyi abubuwa da yawa zaka karu amma a bebanni ba yasa wal fawru na dawo insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga yanda muka tsaya mallam yana cewa aya ta 95 ai tafsiri kan ya riga da yi karatu yawa duk abin da ya fada ba wani abu da za mu kara watakil sai dai ma mu rage akan abin da ya fada Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya yi ma rayuwarsa albarka kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da irinsa da yawa yau a ce a garin nan in wane ba sa nan kai tsaye za a ce akwai kawai masu mai gurbin waɗanda ba sa nan in sun yi tafiya in wani abu ne ma ya kawo ba sa nan to a ce muna da masu mai gurbi ba sai an je ana kala ba to Allah madaukakin sarki ya taimake mu aya da aka karanta jiya ta karshe wali tasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah wal yarbahu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun cewa aya ta 112 da ta 113 shedanu suna kawata magana su zayyana ta sai kaga mutane suna ruduwa da abinda suke fada kuma wanda suke ruduwa har suke sauraron maganganun su zaka samu zuciyar waɗanda ba su da imani da ranar lahira ne sai su yarda da maganganun su su ta kirkiran ƙarya a Allah subhanahu wataala la Allah mallam yayi bayani akan irin abubuwa da suke faruwa a wannan zamani na canja mu abubuwa suna kaga abu mummuna ne amma an zo an canja masa suna sai a rudi mutane wannan yana daga cikin zukhrafal qauli ghururan kawata magana a mata ado a mata kwalliya domin a rudi mutane bari mu bada wasu misalai na so a ce ina ganin karatun da ake live to amma sai nake zama a gurin da babu network mai kyau ma balle data ta gudu kuma dusan da na dawo guri mai network din sai na ji na gaji misali sanya bid'a da cewa son annabi ne kamar maulidi kai tsaye bid'a ce amma saboda zukhrufal qauli ghururan ayi ado a magana a mata kyalkyal sai a ce ai son annabi ake yi sai a take sunna ta manzon Allah sunnoni na manzon Allah abinda manzon Allah ya tabbatar da shi sai kaga an yi damuwa da su an matar da rayayyar sunna tabbatacciya wacce babu haufi a kanta kowa da yan bid'ar da ahlu sunnan kowa zai iya rantsewa manzon Allah ya yi sallar idi kuma an kawo masa kaya sabi masu kyau aka ce saboda idi haka ne ko kowa zai yadda da wannan sai dai in mutum bai yi karatu ba amma a yanzu misali saboda zukhrufal qawli ghurura an rudi mutane da cewa son annabi ne wallahi zaka ga mutanen da sallar azumi zata zo an kya musu dinki a gidansu sallar layya zata zo an kya musu dinki shine wanda annabi yayi kuma ya kwadaitar a saka sabbin kaya amma daga maulidi yazo zaka ga an musu dinkuna wannan zukhrufal qawli ghurura an rudi mutane da magana ta ƙarya an mata ado an mata kyalkyal shikenan sai kaga mutane sun rudu sun bi da dutsiya da ake da iya shege da ake na yan faira zukhrufal qawli ghurura ne za a yi iskanci amma sai a ce don manzon Allah sai a rudi mutane da manzon Allah to irin wannan masu daukan irin wannan magana ubangiji yace shine afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan mutanen da ba sa imani da ranar lahira daga ciki zukhrufal qawli ghurura kokarin aikata aikin haram ta hanyar cewa ai laruri ne kuma baka kai matsayin ka shiga wannan larurin da za a halasta ma wannan haram din ba sai ka ji mutum ya ce ai ad-daruratu tabihul mahdhurat yanayi ne laruri ne menene misali zaka aurar da yarka sai ka ce ai laruri ne he kaje ka ciwo bashin banki da riba a ciki kowa ya san bashin banki akwai riba sai mutum ya fake ai laruri ne ai ba matsala kaza kaza shikenan sai mutum ya je ya ciwo wannan wahayi ne na shedan wahayi ne irin na shedan shine yake wahayi a ƴan uwansa cewa abu kazan nan ma dai laruri ya shigo ciki abu kazan nan dai ba matsala ma in kai kuma zahiri in ka dube shi ba wani abu da ya mai da shi larurin ba wani abu da ya mai da shi laruri to irin waɗannan ire-iren su suna nan da dama mutum sai ya rudu da irin waɗannan abubuwa sai kaga ya karkace ya zama yayi ko tasahulanci a addinin musulunci ya dauki addinin sako-sako saboda komai zai dauke shi larura komai larura komai larura komai larura ba wani tsayawa a ga an kai mataki na laruran ko ba a kai ba duk sai a ce komai larura ne saboda son zuciya a ko kuma a jingina abu a ce addini ne amma ba addini bane ko kuma abu mai kyau din sai a bakanta shi shi ma yana daga cikin zukhrufal qawli ghurura an yi kyalkyal a magana abu ne mai kyau sai a bakanta shi a canja shi a zo maka da shi ta fiskar da zaka ji kyamarsa har ma zaka ga wani lokaci mutumin da yake son ruko da sunna ta manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana jin aikata ta yana jin kunyar aikata wannan sunna din ba zai iya aikata ba saboda zukhrufal qawli ghurura an kawata maganganu da barna an lullaba mata tufafi wanda ba tufafin ta bane ubangiji subhanahu wataala yace afa ghayrallahi abtagi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassalan
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا
نعم
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم
يوا قرقشن wannan ayoyi ubangije yace afa ghayra llahi abtagi hakaman yanzu wani Allah zan bida a matsayin shine mai min hukunci wa huwa alladhi anzala alkitaba mufassala ilaykum alkitaba mufassala bayan shi ya saukar muku da littafi alqur'ani wanda yayi bayani komai dalla dalla wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq wanda aka ba su littafi kafin zuwan alqur'ani suna sane sun sani cewa alqur'ani sauƙaƙe ne daga ubangijinka bil haqqi yana hada da gaskiya babu barna a cikin sa fala takunanna minal mumtari kada ka zama cikin masu kokonto game da addinin musulunci wa tammat kalimatu rabbika kalmomin ubangijinka sun gama kammaluwa sun cika babu gyara sidqan sun cika da gaskiya wa adalan da adalci duk kalmomin ubangiji akwai gaskiya akwai adalci a cikin su la mubaddila li kalimati babu canji game da kalmomin ubangiji wa huwa as-sami'ul alim shi mai ji ne kuma shi mai gani shi masani ne a wannan aya tana ƙara nuna mana cewa kar mu yadda da kyalkyal na magana maganar da ake kawata ta ake lullubar mata mayafi wanda bai dace da ita ba kar mu yarda duk abin da za a zo ma da shi a nuna ma zamananci ne wayewa ne ci gaba ne in dai ba addini bane to kar ka yadda da wannan a wannan lokaci ana samun waɗansu wanda dacen asali in ka gansu dolaye ne wawaye ne aqidar su to amma yanzu sai aqidar sai ta canja sai suka zo ma da wayewa in ka gansu da haka kawai da ka gansu kaga wawaye ɗan tsini mun gane ko yanzu sai suka fito a matsayin wayoyi sai ake cewa ka bar karatun hadisan manzon Allah wani ka fahimci hadisi kaza wannan hadisi mutawatir wannan hadisi waye 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 da haddace sunayen mutane da hadisi ya inganta bai inganta ba yace space din da ke kwakwalwarka duka toshi kawai ka haddace qur'ani ka je kar ka bari a wuce ka a chemistry physics wane ne ka cika kwakwalwar da physics da chemistry da biology da sauransu kun ga yanzu sai suka fito a wata sifa ta su sun waye haka ne ko to duk yana cikin zukhrufal qawli ghurura yana ciki to shine ubangiji yace ka fada musu ba wani littafi da zan bid'a ko wani daban da zan nema ya mun hukunci kuma bayan Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani in ka ji an ce hukuncin Allah to babu tantama a ciki cewa hukunci na Allah da kuma na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda waye zo da hukuncin Allah manzon Allah ne ko shi ya karantar da sahabbansa har ya zo gare mu to idan ku har mun yi yadda shi ya zo da hukuncin kuma da ya tashi sai ya ce hukunce hukuncen ga yanda za a yi su to kuma dole mu yadda mun gane wannan ko dole mu yadda tunda shi aka aiko idan har ba mu yadda da maganar sa ba da hukuncin sa ba to hukuncin Allah ma zai iya canjawa haka ne ko in har zai yi ƙarya ya sa son ransa game da hukuncin Allah Allah ya ce kaza za a yi shi kuma ya zo yayi ƙari dan son rai ba Allah bane ya bashi dama na bayani to ko bayanin da aka bashi ya kawo din ma zai iya canjawa zai iya canjawa tunda in ya zo karanta mana aya zai ya ce an min wahayi kuma sai a yadda kuma sai ya ƙarin bayani ya ce ga yanda wahayin yake nufi ga yanda ya dosa ga yanda aka nufa sai ya fito da abun fili in ya fito da abun fili shikenan sai a yi aiki da shi to ba a neman hukunci in ba na Allah da manzonsa ba wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassalan shine ya saukar muku da alqur'ani wanda an yi bayani na komai a cikin sa dalla dalla a tafsilin sa kamar yadda muka faɗa a baya sai ka hada da sunna wallahi idan baka hada da alqur'ani da sunna ba ba za ka fahimci cewa alqur'ani dalla dalla bane haka ne ko salloli raka'a biyar ai salloli guda biyar sun fito dalla dalla wannan lissafin a cikin alqur'ani min tulu'il fajri sai kuma sanda rana ta yi wannan tuduluki shamsi an dan fadi wasu lokuta maghariba isha la'asar yawan raka'o'i da yadda ake aiwatar da sallah duk ba a faɗa ba duk ba a kawo su ba amma sunna ta manzon Allah tazo ta yi bayani tace ga yanda za a yi waɗannan ayyuka din. To ma'ana mufassalan shine tare da abin da yake bayyana alqur'ani dalla dalla ita ce sunnar manzon Allah. Wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtari. Alqur'ani mai girma addinin musulunci yana da shaida daga wajen abokan gabar addini da za a tsaye da su a ce tsakani da Allah su faɗi gaskiya, to sai sun yi shaida ta gaskiya a alqur'ani mai girma cewa alqur'ani mai girma gaskiya ne, wanda cikin manya-manyan malaman su irin su Abdullahi bin Salam da suka musulunta sun tabbatar da cewa alqur'ani gaskiya ne, sun yarda alqur'ani gaskiya ne, sun fahimci littattafan su sun fahimci alqur'ani dan haka suka musulunta. Irin su Salman al-Farisi wanda yayi ta bidar addini waje-waje yana neman addini na gaskiya, shi kawai zuciyarsa bata nutsu ba tunda ya tashi a gidansu a wajen babansa, babansa shugaba ne a addinin su na bautar wuta, amma yaga abin akwai cuwa-cuwa a ciki babu gaskiya ƙarya ne, ya shiga nan ya shiga nan ya kaura ma ya bar garin su ya ta tafiya ya zama bawa a wajen mutane daban-daban akai ta'azabtar da shi dan neman addini, amma yana zuwa yana ganin addinin musulunci shikenan ya nutsu, ya san kawai shine addinin da yake nema, ya karanta littattafai ya karanta amma bai samu addinin ba har sai da yazo Madina, yana ganin sa kuma shikenan ya nutsu cewa ga addinin da yake nema. To duk wanda yake karatu da gaske ya san addinin musulunci shine addini na gaskiya, sai dai wallahi in ba kai karatu ba. Haka kuma malamai suka ce duk wanda Allah ya bashi kwakwalwa da hankali da fahimta idan ya nazarci addinin musulunci ya san addinin musulunci shine gaskiya. Fala takunanna minal mumtari, dan haka kai da Allah ya shiryar da kai ka fahimci addinin musulunci kar ka yadda wani ya saka maka shakku game da addinin musulunci. A zo ana muzanta sunnar manzon Allah a sa maka shakku, ana muzanta addini a sa maka shakku, a kawo maka wani abu wanda ba zai taimake ka ba duniyar ka balle a lahira, kuma ka ajiye addini ka ajiye alqur'ani ka ajiye sunnar manzon Allah ka zo ka riki wani abun shirme, to kar ka yadda. Ku gabaki ɗayan mu mi ruko da addinin musulunci da sunnar manzon Allah hannu bibbiyu, kar mu yadda a zo a hana mu bin sunna ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji ya karfafa wannan magana yace kalmar Ubangiji ta riga da ta cika sidqan wa adala, kalma ta Ubangiji magana ce mai fadi, na farko alqur'ani mai girma kalma ce ta Ubangiji, an kira alqur'ani da suna kalmar Allah. Ubangiji yace afatakumuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi, kuna tsammanin kuna kwadayin Yahudawa za su yi imani da addinin musulunci bayan wasu daga ciki sun ji maganar Allah? Kun ga kalma kenan, mun gane ku alqur'ani mai girma. Shari'ar musulunci in muka ce shari'a alqur'ani kenan, hukunce alqur'ani din ne. Wasu suka ce kalmar Allah shine alƙawarin Allah, Allah yayi alƙawari zai yi hukunci tsakanin wanda suka yi imani da wanda ba su yi imani ba, zai sakanta ma wanda suka yi aiki mai kyau da sakamako mai kyau, wanda suka yi mummunan aiki a sakanta musu da mummunan sakamako. Duk Allah yayi alƙawari, Allah yayi alƙawari zai taimaki addinin musulunci, kamar yadda a baya muka kawo cewa la mubaddila li kalimatihi, babu canji game da kalmar Allah madaukakin sarki. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, ko labaran annabawa manzani ya zo maka, Allah zai taimaki annabawa, to yana daga cikin kalmar Allah alƙawarin sa zai taimaki addinin sa, zai taimaki duk wanda suka hau kan addini. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, duk wannan yana daga cikin kalma ta Allah madaukakin sarki. A suratu al-Ma'ida mun karanta cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, addinin musulunci ya cika tun a zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Wani ba zai zo da wani bakon abu wanda ba shi da ma'auni a sunna a zamanin manzon Allah, idan aka dube shi za a ga ba ma'auni, ba wani abu da za a nemo na dalili da za a dan fara masa ka zo ka ce yanzu kuma ayi a matsayin addini. Kalmar Allah ta riga da ta cika, sirkan tana hada da gaskiya wa adalan da adalci. Umarnin Allah gaba ɗayan sa akwai adalci a ciki. Babu wani abu da Ubangiji ya umarce mu zaka dube shi kaga akwai zalunci a cikin al'amarin, komai zaka ga akwai adalci. Allah ya gama adalci, sidqan wa adala, gaskiya ne kuma adalci ne. Sallah da aka ce mi adalci ne kuma umarni ne na gaskiya, zaka ga tana amfana dan adam da yake yin ta. Duk wanda yake sallah tana amfana sa, tana amfana sa a rayuwarsa ta duniya, balle kuma a rayuwarsa ta lahira. Azumi umarni ne na Ubangiji ayi, akwai adalci. Ba Ubangiji so yake ya hora mu da jin yunwa da kishirwa ba, akwai taimako da yake mana. Aje ayi bincike a gani menene fa'idan azumi game da lafiyar dan adam. Yana da fa'idodi masu yawa game da lafiyarka. Da ba wannan azumin watakil za mu iya kamuwa da wasu cututtuka, ko wasu cututtukan ba za su mutu ba a jikinmu. Amma sai Allah ya wajabta mana mu yi. To idan kai bincike za ka ga akwai fa'idodi na lafiya ga ɗan adam wajen yin azumi. Ka ga sidqan wa adala, abinda aka haramta maka aka ce karka aikata, in ka tube shi akwai adalci akwai gaskiya a ciki. Zina haramun ne, haramun ne. Saboda me? Adalci na Ubangiji shi wanda aka je aka yi din, idan ya ji daɗi ya more a lokacin, to idan matar aka je aka mata ciki ya gudu ya barta, yanzu wa zai kula da cikin? An yi adalci a mata? Ba mata adalci ba. Kuma abin da yake faruwa kenan, sai a rudi mace aje a dirka mata ciki. Bayan an dirka mata ciki, in an nemo saurayin aka yi can aka yi can aka je gun hizba aka je wane, karshe dai ita ce da kunya. Wa ake gani da ciki? Ita ake gani macen. Kun ga Ubangiji saboda adalcinsa ya haramta zina. In ma aka tilasta ma mijin aka ce to zai kula da ciki, ya ce ya amince, karshe dai ba zai kula da shi ba yadda ya kamata. Ba kamar a ce matarsa ce ta aure, ya aura tana gidansa ba, haka ne ko? Kuma in ya kula din ma shi kadai zai kula da ita. Yau muqaddara ba shi da lafiya, dan Allah wani kaninsa ko wani yayansa zai kula da dan shege? Ba zai kula da dan shege ba. Mun gane ko? Ko ya mutu, ya mutu shikenan sai wani kaninsa ko yayansa ko baffansa ko wani ya ce ai wannan ai dan uwana ne, dan uwana ne, bari na dauke shi. Zai wahala. Yanzu kawai jangongon din ya dawo gidan su mata, kun ga babu adalci. Shi yaron da aka haifa ba a masa adalci ba, ita matar ba ta samu adalci ba, amma yanzu ita ta jama kanta, yanzu ba za a ce babu adalci ba. Ubangiji ya yi adalci da ya hana, shi ne adalci. Mun gane ko? Don haka duk wani abu da kaga Ubangiji ya hana, idan kai tsam ka fara duba matsalolin da suke ciki da za su biyo baya, to za ka ga ashe adalcin Ubangiji ne da gaskiya ya haramta wannan abu. Shan giya yana jirkita tunanin mutane, yana hana ka sallah, yana sa gaba. Inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun. Adalci ne na Ubangiji ya hana mu wannan abu, da ya ga dama ba za a hana ba, kuma ba za mu gane ba, sai ai tai gaba ce ta shiga tsakanin mutane, babu zaman lafiya. Amma Ubangiji sai ya nuna mana abin da zai taimake mu samu zaman lafiya. Mun fahimci wannan ko? Wannan kalma wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala, abubuwa da dama za su shigo cikin ta. Addinin musulunci zai shigo ciki gaba daya. Umarnin Allah gaba dayan su gaskiya ne, adalci ne. Dauki aski, mutum ya aske rabin kansa ya bar rabin kai. Malamai suka ce akwai zaluntar ɗaya bangaren, saboda a sa kai adalci a kanka sai aka ce duka aske shi gaba daya kamar sai aski bai daya iri daya mun gane ko ka dan yi kabar wani toliya anan nan babu komai idan rana ake kwandawa nan din shi zai ji rana nan ba zai ji rana ba kaga ka cuci wani bangaren mun gane ko manzon Allah ya ce kar mutun ya zauna tsakanin rana da inuwa in ka zauna tsakanin rana da inuwa ba a samu balancing a jikinka ba idan jikin ranar zai ji gaba daya ya ji ranar gaba daya ya samu balance mun gane ko idan inuwar zai shiga gaba daya ya shiga inuwan ya samu balance amma sai ka tsaya gefan ka inuwa gefan ka rana nan gefan idan lokacin inuwar ba ta da amfani to cutuwa yake gefan ba kamar sa adalci ba idan wannan bangaren da yake rana shine ranan yanzu take amfani to shi ka masa adalci to kaga kai zalunci a gangar jikinka sai aka ce ɗayan biyu ko ka dawo inuwa gaba ɗaya in ma ranan ne ka dawo rana mun gane ku amma ka tsaya rabi da rabi to wannan duk idan kai ta tunani kai ta bibiyan umurni da hani zaka ga akwai adalci akwai gaskiya a cikin al'amari babu barna babu bata gaskiya ne da adalci da maslaha tsantsa ta dan adam ba ma wata maslaha ta ubangiji a ciki ubangijin da ya hana ka abu ba maslahar sa bace maslahar ka ce mun gane ko ubangiji da yace kai abu maslahar ka ake duba ba maslahar ubangiji bane ubangiji ba maslahar sa bane hadisi cikin sunan Abu Dawud ko manzon Allah yace da a ce na farkon ku da na karshen ku da aljanun ku da mutanen ku ku kasance akan zuciyar bawan Allah daya wajen jin tsoron Allah babu abin da za ku kara mu ubangiji da a ce za ku zama iskancin ku da kangarewar ku ta kai ta wanda yake kowa kangarewa a duniya babu abin da za ku rage ubangiji haka ne ko babu abin da za mu rage ubangiji duk abin da zamu mu gama duk abin da zamu mu hadu mu iya shege mi abin da muka ga dama a ce mun kai iblis ko fir'auna kowa zuciyarsa kamar haka take ba abin da zamu rage ubangiji mun gane ko a ce kuma duk tsoron Allah mu kamar na annabi ne sallallahu alaihi wasallam babu abin da zamu karu ubangiji da shi dan haka duk abin da ka gani ma adalcin a dan adam din akai amfanin dan adam ne kan dan adam din yake komawa in aka umurce ka kai zai amfana in aka hana ka hanin kai zai amfana Allah ya datar da mu wa huwa sami'ul alim Allah madaukakin sarki shi wato masani kuma shi Allah mai ji ne yana jin maganganun mu ubangiji ya ce wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah
wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
نعم ونجد يتي وإن تطيع أكثر من في الأرض إذن كبير ما فيها يوم وإن دسكي دنيا يبلوك عن سبيل الله ذا سبتد كيدا قدن هنير الله مروكا كنسركي إن يتبعون باب أبين دسكي بي إلا الظن فاتي كوي زتو وإن هم إلا يخرصون kuma ba komai suke ba face shaci fadi idan aka yi tunani aka yi kaza kawai sai a fada ba tare da ilimi ake fadan magana ba akan san rai ake fadan magana wannan aya ita ma tana nuna mana karfafa magana ta baya da muka karanta cewa shedanu suna me suna kawata magana ayi kyalkyal dinta idan ka lura ayyukan alkhairi da yawa daga cikin mutane zaka samu ɗan kalilan su suke aikata wannan alkhairin to in kace zaka biye da yawa wani baya yi wani baya yi wani baya yi to wallahi za a bace yanzu muqaddara duk guraren da ake tafsiri a nan cikin garin Damba wanda suke halartar tafsirin da su da wanda ba su halarta mu dauki iya musulman mu su wa suka fi yawa wanda ba su halarta sun fi yawa mun gane ko to in ka biye ka ce ai wani ma baya yi wani ma baya yi wani ma baya yi wannan yawan mutanen sai ya rude ka to wallahi za ka yi ka aburo dan haka ita gaskiya sautari zaka ga masu kokarin binta sune yan kada sune yan kada amma in Abu Sharhul ya ce to zaka ga ana kokari ana shiga cikin al'amari idan wani kwallo ake yi zaka ga samari da manya masu gida wani abin takeici abin haushi akwai wadanda mun san su tun ina zuwa kallon kwallo ka san yau sai ina zuwa kallon kwallo na daina zuwa kallon kwallo tun around 2000 tun daga lokacin da na fara zama ustaz yawa muna islamiya ana waye muka fara waye tun daga wannan lokacin da daina zuwa kallon kwallo irin wajen 2000 din nan haka dai ko 2002 ko wani abu muna secondary school muka fara ganowa cewa wannan fado abun shirme ne a fara barin sa to akwai wanda tun da na san shi yana zuwa kallon kwallo wallahi har yanzu yana zuwa kallon kwallo a dadin ma babba ne a filin ball din a filin wallahi
Ah,
why? I touch you. Ana yi mun gane ko ran nan kawai sai na ga mutumin gashi nan a filin kwallo yanzu wanda suke kwallon wallahi ya haife su ya haife su wasu ma ina ga yajika da su wanda suke kwalla amma har yanzu da shi ake kallon kwalla kaga ya kamata a ce tunda ya dan girma a ce ya tuba ya bari ya nutsu ya ce yanzu kan kallon kwallo ta yara ne ƴaƴansa da jikaninsa suna kallon kwallo kuma shi ma ya je ya ci gaba da kallon kwallo ai bai ba eh sosai ai ihu ai wane ne duk ga suna Allah ya taimake mu to shi abin da ya shafi barna yawanci mutane sun fi karkata zuwa gare ta illa man asmahullahu ta'ala sai wanda Allah ya kare shi wanda Allah ya kare shi shi zaka ga yawan mutane baya rudan sa baya rudan sa yanda gaskiya take ko shi kadai ne zai ruko da wannan gaskiya ko shi kadai ne zai ruko da wannan gaskiya Allah madaukakin sarki ya datar da mu in yattabi'una illa dhanna wa innahum ila khursun dan haka kada mu ga mutane suna aikata kaza babu dalili babu hujja mu ce ai mun ga kawai kowa ma haka yake mu ma bari mu kar mu yaddara irin wannan addinin mu ya zamana littafin Allah sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kai kadai ne kake aiki da wannan kai inda ya tabbata sunna ne kuma ka fahimce shi a daidai yadda yake mutanen da gangan suka bude suka ke aiki da wannan sunnar to kai kai aiki da ita mun fahimci wannan ko yawa sai dai in gurguwan fahimta kai a abun nan ne sai kuma a saita ma fahimtar ka dan haka kada yawan mabiya barna ya rude ka kace zaka bi barna kar ka yadda da wannan a Allah madaukakin sarki ya dace da mu inna rabbaka huwa a'lamu na'am
inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi
jarata
inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin
na'am wannan aya ita daya ce irin ta Qur'ani tu uku ne dama inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla guda biyu ta cikin suratul an'am man yadhillu ita ne mai manya dillu kawai sauran in ka gano su biman dalla ne kawai mun gane ko yawa to sai a ba da abin saraka ai an ba da haraji yawa an ba da haraji sai a kawo abin saraka na'am ubangijinka ya san wanda yake bacewa daga bin hanyar sa kuma ya san wadanda suke batattu ubangiji ya san kowa kuma kai kanka ka san bata ka san daidai muna roko Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ce ba mu ikon jinta ya nuna mana bata ne ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya tabbatar da dugadigen mu akan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya samu ribaci wannan wata wanda gashi nan yana gudu ya kai rabi yanzu yana shirin gangarawa Allah madaukakin sarki ya samu fa'idanta da shi Allah ya shigar da mu giran aljanna Allah ya karba mana ibadun mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh